This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da asuba da labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A yayin da zababben shugaban Amurka ke shirye-shiryen kama aiki, akwai ingantaccen tsari da ke tafe na ganin an miƙa mulki daga gwamnati mai barin gado zuwa ga sabuwar gwamnati mai kama a cikin ruwan sanyi. Kwamitin miƙa mulkin ya ce akwai kyakkyawan tsari da ke kai na ganin an miƙa mulki ga zababben shugaba Donald Trump cikin girma da arziki. Miƙa mulki cikin kwanciyar hankali, ingantacciyar al'ada cike da alƙawari, kuma muhimmin ɓangare na demokaraɗiyyar Amurka. A duk lokacin da aka kammala zaben shugaban ƙasa a Amurka, akan yi shirye-shirye da hada-hada iri daban-daban kafin a rantsar da sabon shugaba ko sabuwar shugaban ƙasa domin kama aiki. Ana iya ganin kwanaki 76 daga zaɓe zuwa bikin rantsarwa, wani dogon lokaci mai tsawo. To amma a zahiri sauya gwamnati daga wata zuwa wata abu ne mai sauƙi, cewar Michael Shurkin, wanda ya yi aiki a kwamitin tsaron ƙasa, wanda a yanzu shine daraktan shirye-shirye a wani kamfanin bayar da shawarwari kan kasuwanci da muhimman tsare-tsare na 14 North Strategies. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gana da jakadan Taiwan a taron haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen Asiya na yankin Pacific, Alan Hsien, gabanin taron da za a yi a birnin Lima na ƙasar Peru. Tattaunawar ta mai da hankali ne ga haɗin kai a fannin tattalin arziki, kamar yadda Blinken ya haska a wata wallafa a kafar sadarwar zamani. Mun gana da Linsen a Lima, mun tattauna game da haɓaka hurɗa tattalin arzikinmu da juriyarmu ga samar da wani haɗaɗɗe kuma ingantaccen tsari mai ƙarfi da kwanciyar hankalin yankin Indo-Pacific, abinda Blinken ya wallafa kenan a shafin X. Cikakkiyar tattaunawar gefen taron da aka kwashe mintuna 20 ana yin ta, ba a bayyana ta ba a farkon jadawalin da aka fitar kan abubuwan da Blinken ɗin zai gudanar. Mataimakin sakataren harkokin wajen kan ƙasashen gabashin Asia da harkokin Pacific, Daniel Screenspring, wanda shi ma ya halarci taron, ya shaida wa manema labarai a wayar tarho cewa sun tattauna muhimman batutuwa da suka shafi haɗin kai ta fuskar tattalin arziki. A ranar Juma'a, wani babban jami'in Farisa, wato Iran, ya ce Tehran za ta tsayu tare da Lebanon a kowane hali, a yayin da Amurka da saura ke kai komo na ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin ƙungiyar mayaƙan Hezbollah ta Lebanon. Babban mashawarci ga shugaban Iran, Ali Raghigani, ya isa Beirut a jiya Juma'a, inda ya tattauna da Prime Minister dukkan ƙwarin Lebanon, Najib Mikati. Ya zanta da manema labarai a ƙarshen tattaunawar, inda ya ce Iran na goyon bayan al'ummar Lebanon da jami'anta. Ya ce Iran ba ta nufin haifar da cikas akan komai, illa dai ganin an samu maslaha akan al'amura. Ya kira Hezbollah da matsayin wayayyar gwagwarmaya, Lebanon kuma wayayyar ƙasa, kuma su kansu sun san abubuwan da ya kamata su yi. Larijani ya ce Iran na fatan ganin an samu ci gaba a lamarin nan ba da jimawa ba, yadda mutanen da aka tilastawa ficewa daga yankunan kudanci za su iya komawa gida. Ya ƙara da cewa Iran na mara baya ga Hezbollah a Lebanon da Hamas a Gaza. Tuni dai ƙasashen Amurka, Birtaniya da sauran ƙasashen yammaci suka ayyana ƙungiyoyin biyu a matsayin 'yan ta'adda. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani shiri mai cike da cece-kuce da ƙasar Italiya ke aiwatarwa na tsare bakin haure a cibiyoyi da aka samar a Albania ya gama da cijiyar shari'a, a yayin da alƙalai a Rome cikin makon nan mai ƙarewa suka buƙaci kotun ƙungiyar tarayyar Turai da ta yi gwari-gwari kan cancantar batun a shari'ance. Alƙalan tarayyar Turai na iya kwashe watanni ko shekaru kafin su iya zartar da hukunci. A yayin wani zaman kotu kan batun shige da fice a Rome, alƙalan sun miƙa batun ga kotun tarayyar Turai da ke Luxembourg, bayan sun ki amincewa su zartar da hukunci kan wata buƙatar gwamnati na tsare bakin haure da dama a cibiyoyi da ake tantance su da ke Albania. Hukuncin kotun ya haifar da yin Allah wadai a kafar yanar gizo tsakanin shugaban Italiya da biloniyan Amurka Elon Musk, wanda ya cece matakin alƙalan na Italiya. Prime Minister Italiya Giorgia Meloni ya kulla wata yarjejeniya da Alabama a watan Fabrairu kan ɗaukar bayanan bakin haure da ke ƙasar ta Balkan.
Labar labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
kamar da su ba da fatar an waye gari lafiya hawa an tashi lafiya na kusance na sanyi na ai
sabo da
ya sanyi na tashi lafiya to da sanyi ne yau mun daga mu
sai an sa madadin an tashi lafiya
mun daga mu kafa wai ana can ana shirin karban baki
ana ta shirye shirye
aka ce a Kadunan ku hawa
na'am
ko wani da ya da yawo ne da radio yana jira yaji inda ake
irin sadarwa sanarwar biki
yawo da buki da rasuwa duk ba inda bai zuwa
ba dai masu yawo da cokali ba
da ji mu ko ko gidan rasuwa yaji amma da rage
na da zuwa ina wa ne mutum
da san yana ana ta ana shirin karba baki yana
hidima ta danno kai
to za mu bayani kan wannan buki da ke gaban mu mako da yake ke hawa ke ba ke samu wannan sakon
wanne
ke dinga samun sakonnin da suwar Alhaji aka aika mana da daidai zamu recording
haka ka Alhaji Ali Ahmad
to da yake ta zo ne daga hannun
wani wanda muke mutuntawa kware da girman gaske ne a
haka sai maka sanar akai ta'aziyya
ai akai ta'aziyya ashe menene da ake cewa ni kan kwana ka kara
mai yawa shine zan ce to ai dama aka an canfa an ce duk wanda kaga ana mishi haka to yana da sauran shan miya
to
eh to ai a ce mai fata Allah ya jafana
Allah ya jafana Alhaji Halilu da iyalan shi baki da ashe wannan shi ma ya samu kabare da aka ce yaya ta waka kici turawa a hanyoyin kafofin sada zumunta Allah ya Allah ya jafana Alhaji Halilu amin Allah kuma ya sa a gama da duniya lafiya
baki dayan ma'amin
kuma amin to hawa kafin mu ci gaba da gaishe gaishe a yau din nan kamar yadda muka ce yau abu namu to hawa yar mu wato yar Murtala Faruk sanye na ce za ta yi aure wato bukukuwan na kirga
akwai sha'ani
zaki ta bayani
wato akwai dai sha'ani
wato da farko dai auren da za a yi shi ranar 22 ne ga wannan wata
wannan wata na Nuwamba
kenan wannan wata na Nuwamba wato auren da za a yi shi ne tsakanin iyalan Alhaji Abubakar Shehu masallacin Shehu da kuma na marigayi Alhaji Alkali Sanyinna waɗanda za a daura wa ƴaƴansa aure Shafi'u Abubakar da kuma ita ƴar mu
haka
Princess Wadila Murtala Faruk Sanyinna
haka wannan mijin shine Shafi'u kenan
shine mijin shine Shafi'u mu edge mu ya ce mu ne zamu bayar
haka
ko ku ne za ku karba
ga yawa mu ne zamu bayar
to
an karba dai za ta karba mu kuma zamu basu
to za a auren nan ne Hawwa a masallacin Professor AA Gwandu Juma'at Mosque a New Arkila area Sokoto da karfe 2 na rana wato bayan sallar Juma'a kenan da kamar yadda muka faɗa ranar 22 ga wannan wata na Nuwamba da ake mata da kiran da duka sanin da kuke na amar su gidan ta za a raka liyar da kuke yau da shi karku ta yi haka alkan da kuke na ga abin ana abaka tambarin tsara an gu amar su sun yi kulka ko ya sa a sanya kun sha ko bikin abin shawa ta taho amarya mun ga ta saka kaya kulliya ta ce ta girma a rufa mata baya mun ga sun shigo da ango ta salo tun na baya sai a nan gugulo ta agogo ke shiga hana kaya yanzu amarya kin karbu tashi su danki kin cika buri shi ne kenan dan ta abinki mai miki koyi ta mace ki shiga daki ba wani kai ke ce dai babu kamar ki ga wani sai ne sauri kun hada girki to na amana ki karba bashi ya baki ga ne da sautin daga ganga ta ta bikin ki shara hawaye iskar ki ta nuna kamar ki kin da iyaye mun salla da bi suka baki sai ki kiyaye sai su ji shi a taki babu halaye mu ne ki kushi a kabaki karfi sallan ki ki dan mata kin ji amarya da dangata
to ki san yadda aka saba a hotel kyawa za a auren nan kusan mako guda ake ana
ana hidindimu
to wannan auren
ta musa lalle moda sai lalle ne hausawa ne
kuma ga mutum inda za a yi dake a zaba wanda
za mu je
wanda za
ko da ke to ai mun kowa ne ma ya kamata
da su yi da mu yau wato to yawa da farko dai wato ita Princess Fadila Murtala Faruk Sanyinna za a yi ta lalle to za a yi wannan sa lallan ne a gidan Dr. Bashir Garba a cikin garin Sanyinna za a yi shi kuma ranar 19 ga wannan wata na Nuwamba da karfe 10 na safe kina lissaftawa
ina lissafta yanzu dai na fara lissafta a gidan Bashir ko
dan ka ce bace ce da kuke ne mu ta sai ana faɗa ba ki ji
sai kuma a je a yi wankan amarya
bayan kamu
kenan a turanci ana cewa brother shower
ko wankan amarya haka
fa yawa to shi wannan wankan amaryan na
Hawa.
Na'am.
Shi kuma za a yi shi ne a gidan Alhaji Abdul Nasir Abubakar Sanyina. A gidan Alhaji Abdul Nasir Abubakar Sanyina Babarawa Estate. Shi kuma shi ma za a yi shi ranar 19 ne amma da karfe 4 na safe.
Idan ma na safe?
Ai,
ko dai na yamma. Da ranar
za a yi ne da karfe 4 na yamma. To sai idan ranar auren da muka ce ranar 22 ga wata ko da za a yi auren nan to shine za a yi yinin biki
to haka
yawa to za a yi yinin biki shi kuma a gidan a gidanmu ne za a yi a
gidan shi
a gidan mutala ba a gidan sanina wato dake New Akila Alkali Estate
haka
a bunan gidan estate na Akila Alkali shi kuma za a yi da karfe 12 na rana wato idan aka yi yinin biki da karfe 12 na rana tukuna aje ayi wannan bikin
kafin aje
yawa a masallaci inda za a daura aure da karfe 2 na rana to sai kuma ranar bikin kenan
ranar daura aure kenan
ranar daura auren kuma da yamma karfe 8 na yamma ko
duka dai 22 ga wata
22 ga wata
karfe 4 na yamma
shi kuma a gidan engineer Bello Garba yar Goriba wato kofar Atiku kenan shi kuma a karfe 8 na yamma za a kai amarya
kai amarya ba
za a kai amarya da karfe 8 na yamma
kusan da mara da aka daura aure ranar nan
da aka amarya amarya ke tarewa
ba shi ruwa ba ke tare hanya
awwa ina ruwa na sanyi la
I'm going to go to the house.
Kamar yadda muka saba bari mu rike mu dan sada zumunci so gaisuwa fata alheri ga yaya Abubakar Karfi a malumfashi da Sanayyat yaya Karfi da Abdulrahman Yahaya da kuma Nabila Yahaya da Abubakar Yahaya da aka fi sani da Dadi dukan su a garin Karfi malumfashi sai kuma Haruna Muhammad Katsina da sarkin Katsina Alhaji Dr. Abdulmumin Kabir Usman da sarkin Daura Alhaji Umar Faruq Umar sai sarkin Birnin Gwari Malam Zubairu Jibrin Mai Gwari na biyu sai kuma Failu Dan Laji Mahuta da Usman Manika Mai Ruwa Rubuntuwa da mutanen garin Damari da ke karamar hukumar Birnin Gwari jihar Kaduna fatar an tashi lafiya
kuma ni ma ga wasu sakonnin gaisuwan nan zuwa ga iyaye ne da yayi farko dai akwai Alhaji Bello Musabbale wato mai jima ministan tsaro a Najeriya akwai Hajiya Amina Hamida da ke Kidiyola a Kano sai Hajiya Hawwa Ibrahim Abdullahi da ke Kaduna akwai Hajiya Ruqayyah Abdulrahman a Zaria jihar Kaduna da Hajiya Kinene mata uwar gida a gidan Alhaji Baturi a Dandimi jihar Katsina sai iyalan gidan Alhaji Audu Kanin dan Musa da ke kofar fada malumfashi da Hajiya Hadiza Baba da abokiyar zaman ta Hajiya Nabila dukan su a Kaduna da fatan za a yi karshen mako lafiya da lokacin ma'aikatan gidan Radio Najeriya Kaduna da fatan alheri gare su baki daya.
Saboda haka bari mu ja layi anan sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana amma kafin nan bari mu labarin da zan baki yau
shine zan ce ba labarin
a haba wa ana
raka
wanda
ba ne
ai bari mu ci da bari gyara
mu ci da tabaro ba
bari gyara ba labari dai zan baki na wani sabon malami ne da dalibansa malamin tarihi ne
na'am
to wani malamin tarihi ne aka kai shi wata makarantar secondary dan koyar da tarihi to shigar su aji ke da wuya sai ya tashi wani dalibi yace kai tashi sai dalibi ya tashi tsaye sai ya tambaye shi wane ne ya kashe Murtala Ramat Muhammad wallahi malam ban sani ba sai malamin ya saki kiran ya na gaba da shi to kai fa ya saki ta da wani kai mai sunanka ce a suna na Awalu yace to Awalu wane ne ya kashe Murtala Ramat Muhammad Ramat Muhammad sai shi ba ce wallahi malam ban sani ba yana sun sake ya sai abin ya fara bashi ba maki sai ya kira na uku kai tashi ina sunanka ya faɗa sunan shi kai kuwa menene waye ya kace Murtala Ramat Muhammad sai shi ma ce
shi ma ban sani ba
So a wannan lokacin sai
malami ya harzika
yana ganin cewa
akalla ba su sani
ya kamata wannan tarihi ba
kuma ma shi tarihin sai bakin tarihi
ne mutuwa ba shi shi ke da sai aka dubu ba sai wurin prison
a matsayin yambo da laya
sai ta buri shugaban makaranta hawa
na'am
sai ya ga mai ga da bai da lokacin da duk ajin nan an rasa sai ba da ta bai wayannan guda uku suka ce ba sani ba zai ce ba ajin to a cikin ku da wane ne
ka fito ne da labarin ku da dariya
wa cikin ku da wane ne san wanda kace mutan lafiyar Muhammad duka su ba wanda su
sani
to da aka je wuri shugaba aka kira shugaba
eh Allah sa kai baran barama
yace ya aka shugaba ya take zuwa shugaba bakan president ya take leka aji yace ko dan dukan ku ba wanda ya san wanda kace murta Ramadan Muhammad suka ce wallahi ya labai ba sani ba sai dubu malamin tarihi ya ce mushi anya a wannan aji aka kace
a wannan aji
anya a wannan aji aka kace murta Ramadan Muhammad kuwa da ba wanda ya san
iya ambani to me yake nufi da haka
wato shi ba ka san wani mutum na rafin ba
a bai ma san shi to da ana ganin laifin ɗalibai
ana ganin laifin ɗalibai ce anya a wannan aji aka kace maka lana ma bai sani ba a ce dukkan dukkan ɗaliban nan ba wanda ya gani
san da aka kace shi
san da aka kace shi anya kan a tsanan ku aka kace shi
to shi ma malamin tarihin ne sai a ji ta bakinsa
sai na gaba da fashe da na daga fada hannun malaman tarihi
to ai ban maji wanda ya kashe shi
ba su san tarihi ba
ba su haka za mu tsaya ba a kan ba wanda ya sani
ba ba su san sai su je su karanta tarihi na gaba da fashe da na daga fada hannun su biyu da aka ci ta su ja burke don yanzu a madadin
hawa shari'i
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.